الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو غدا سبت الله سبحانه وتعالى ليساك هذا مؤنى سافيا سافيا أصبر سيرن دهدو قوة شوال شكرا تدبو لالي هدو لتلاتن دهدو بان هجر من ذا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wanda take daidai da 31 ga watan 8 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. Kuma ci gaba da karatunmu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan. Yau za mu tashi darasinmu na 42 a wannan littafin. Kuma makon da ya gabata din mun tsaya inda muke karanta ta'liqi na Malam Salih Ali Sheikh, wanda a cikinsa yake bayyana mana abubuwan da ko kashe-kashen waɗanda suke da'awar karama ko da'awar walittaka. Ya ce akwai fi'ar majazib da kuma majanin wato mahaukata, akwai dajjalun masu harkar ƙarya wato maƙaryata kenan, da kuma masu sihiri da ƙoƙarin kawo abubuwan ban mamaki makharik, amma kuma ta ɓangaren shaiɗan. To bayan ya gama waɗannan kuma sai bayyana mana cewa su aljanu suna da hanyoyi guda uku na mu'amalar su ga mutane. Suna ba wa ɗan adam labarin abubuwan da suke na gaibi, duk da dai gaibin ba gaibi ne mutlak ba. Suna ba da labari imma lima sabaka fil madi ko kuma abin da zai zo fil mustaqbal, ma'ana abin da ya gabata su ba wani labari ko labarin abin da zai zo nan gaba. Kuma yace a ciki sun kasu kashi uku, za su yi faɗin magana ta zama haka take saboda abin da suka sato daga ko suka jiyo daga waɗanda suke istirabis sam'i. Za su iya faɗin kuma ƙarya, yace wannan shine mafi yawa abin da ake samu daga gurin aljanu, mafi yawa suna ƙarya. Sannan yace akwai kuma wani ɓangare shi ne da za mu tashi yau, inda yace wa minhum, haka ne ko? Yawwa, yace wa minhum ya'ni ghayra al-iqdari wa ghayra al-i'lam, banda ɓangaren iqdari su ba mutum dama akan yin wani abu ko kuma ilmantarwa. Wancan iqdari yana magana akan ikon da suke da shi wajen yin abubuwan da ɗan adam a al'adance ba zai iya ba. To sannan kuma suna da damar ilami, ilami din ne shine wannan da ya faɗa su ba da labarin wani abu imma fil madi wa imma fil mustaqbal, sawa'un kana sadiqan ko kanu sadiqina fi dhalika am kadhibin. To bayan wannan sai ce na uku shine yace wa huwa al wahyu, wannan wahyu ne yana magana ne zuwa ko yana ishara zuwa ga faɗin Allah madaukaki, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-jinn wal-ins yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufa al-qawli ghurura, cewa kamar haka ne muke sanya ga kowanne annabi abokan gaba na daga jinsin aljanu da mutane, sashen suna wahayi ga sashi. Iha'in abin da yake nufi anan a jefa wa mutum wata fahimta da kimsa masa wani tunani marar kyau tsakanin shaidanu sune wa junansu, wannan shine wahayin da yake nufi anan, ba wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba. Yawwa, tunda mun san aljanu Allah ya hore musu damar tashakkuli, ya hore musu kuma damar shiga jikin dan adam, wannan tashakkul ana nufin canje yanayinsu. Za su iya komawa wata dabba, wani karamin mage ko kare ko makamancin wannan ko maciji, suna da damar yin haka. To haka nan kuma suna da damar su shiga tunanin dan adam, su sa yi tunani marar kyau. Tunda dama asalin shaidanu da muka ji ana faɗa ko aljanu da muka ji ana faɗa, asalinsu jinsin mai jinsin shaidan ne. Shaidan ku shi ne ke shiga zuciyarka ya sa maka ya harba maka wani tunani kai abin da ba shi da kyau, shi kenan yana da tasiri. To haka nan tunda ubansu shi ne Iblis, to su ƴaƴan su ne aljanu, kamar da Allah madaukaki ba mu labari innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu, shi da kabilarsa, ƴaƴansa, danginsa, zurriyarsa suna ganin ku ta inda ku ba kwa ganin su. To suna da damar su irin wannan ihai din, wato jefa tunani da jefa labarai. To shine sai yake cewa ya'ani yulki fi nafsi waliyihi ma fi qalbi sahibihi, shi aljinin zai zo ya jefa abinda ke cikin zuciyar wani mutum ko abokin wani mutum a zuciyar shi wannan mutum. Mutane ne guda biyu, mutum da abokinsa, ɗayan yana hulɗa da aljinin, to sai aljinin ya ɗauko labarin abinda ke zuciyar abokinka sai ya sa maka, ya gaya maka cewa abokin nan naka yana wani abu kaza a boye, shi abokin bai sani ba. Ga shi ne ya kawo mana misali, sai sai fayatihi atin, sai wani ya zo masa, ya zo misali kana da abokinka sai ya zo gare ka, wa yaqulu lahu kalaman, sai ya baka labarin wani zance, sai sai ai kuwa ni ra'ayina ku shine kaza da kaza da kaza, sai gaya maka. Fayatihi aljinniyu, sai aljinin kuma ya zo wa shi wannan wanda abokinsa ya zo masa din. Mu ɗauka yanzu misali, kai ne kana da aboki, sai abokin ya zo gida ya same ka, malam ni ko ai a zuciyata ina jin kaza da kaza, me kake gani, ko kuma ya nemi wata shawara a gunka. To bayan ya tafi, sai aljinin ya zo ya same ka, sai ya kimsa maka wani abu, wa yaqulu, sai ya ce da kai, haza kadhibun, wannan mutumin abokin naka da ya zo ya baka wannan labari ai makaryaci ne, li'annahu hasala minhu kaza wa kaza, domin kuwa abu kaza da kaza ya faru gare shi, ko ya fito daga gare shi, ma'ana ya aikata wani abu jiya, misali da daddare, amma ya zo ya gaya maka abin da yake sabanin haka. Mun gani? Fa yaqulu, sai shi wannan mutumin wanda aljinin ya zo wurinsa, wato kai ke nan wanda yake kai ne abokin wancan ko? Yawwa, sai ya ce wa abokin nasa, anta kadhibun, kai ashe makaryaci ne, kaifa taqulu hadha wa fi baitika kaza, ya za a yi ka faɗi kaza alhaliku a gidanka kaza ne, kaga ai shi abokinka bai san kana da wannan labarin ba. Kun fahimci wannan can? Waye baka labari? Aljinni. Sai sai kaifa taf'alu, ya za ka aikata abu kaza, wa anta albarihata, alhaliku kai a jiya ɗin nan, an ce albariha ana nufin jiya, alhali jiya ɗin nan qad amilta kaza, ka aikata kaza. Aikata kaza ɗin nan, daga ina mutumin nan ya samu wannan labari? Aljinni ne ya bashi labari. Mu ina fata muna ganewa. Yawwa, fa yaghtaru hadha as-sa'ilu, sai shi wannan mai tambayar, wato abokin naka, sai ya rudu bi hali hadha al-mas'uli, da halin wannan wanda aka tambaya din, ma'ana kai da aka tambaye ka, sai ya rudu ya ce, ashe wani dai yana da wata hanya ta samun ilimi, kaga fa abin nan ba da shi akai ba, jiya ni kadai ne abu na a gida, amma kaga ya zo ya sani. Ana yi wannan ko ba a yi, musamman masu zuwa gun boka suna samun ilimi. Yawwa, boka zai ce maka ka yi kaza, ko kuma an sace maka wani abu kaza, kana zuwa sai ce ai jiya ba a wuri kaza ka aje abun ba, kai kuma ka tabbata anan ka aje, kuma a lokacin duk duniya ba wanda ya san anan ka aje, dole sai ka ji ka rudu, kana rudu ko baka rudu, sai ka ce shi mutumin nan da gaske ne abin nasu ba wasa a ciki. To shine sai ka rudu, sai ce wal jinnu, shi wannan aljini, huwa alladhi yu'allimuhu bil umuri al-ghaybiyyati al-madiyah wal hadira, shine wanda yake bashi labarin waɗannan al'amura na gaibi da suka gabata a baya, da kuma a yanzu, wal mustaqbala, da kuma masu zuwa nan gaba. Wa yukhbiruhu, kuma zai bashi labari an ashiya'a, akan wasu abubuwa din. Li hadha, sai sai don haka, wajaba 'alal mu'minina, wajibi ne akan mu'minai, alla yaghtaru bi mithli hadhihi adh-dhawahir, kada su rudu da irin waɗannan abubuwa da suke bayyana daga mutane. Asalin littafin mu Al-Furqan baina awliya'i ar-Rahman wa awliya'i ash-Shaytan, kar ku manta kullum duk abin da yake bayyana mana shine abin da zai bambance mana, domin dama asalin Al-Furqan shine abin da zai sa maka ka gane bambancin tsakanin gaskiya da ƙarya. Yawwa, don haka abinda littafin nan mai shi ya rubuta domin sa shine ya bambance maka suwaye waliyan Allah na hakika, suwaye kuma waliyan Shaytan. To wali, kaga dai na farko kenan mun tabbatar da akwai wali, akwai waliyan Allah. To ya ake gane su, me alamomin su, shine zamu ji a ko muka fara ji a wannan littafi har zuwa ƙarshen sa, kuma menene alamun waliyan ƙarya waɗanda Shaytanu ne suke musu tasiri. To daga cikin abin dama can a baya kawo mana wannan farkon darasin, duk da yake tun kafin azumi ne muka tsaya akan wannan gefe din, bayyana mana cewa ana gane waliyi ne fa ba ta hanyar abubuwan mamaki da suke aukuwa a hannunsa ba. Ai ba kuma ta wannan ba. Yau da haka ma'ana karka rudu saboda kaga mutum yana aikata wani abu wanda a al'adance dan adam baya aikatawa. Ko ya baka labarin abin da yake ba a san shi ba sai a bakin sa aka fara ji ko kai abinka a boye sai yazo ya baka labari. Ko kaga a ganshi yana tafiya akan ruwa ko ana zaune sai ai yanzu ne ya dawo daga Makka can yi sallah kuma ba wani jirgi ya hawo ba haka kawai yayi irin wannan zance yayi dai wani abun mamaki yace ba ta hanyar waɗannan abubuwan mamakin ake gane waliyi. Waliyi ana gane shi ne ta hanyar bin dokokin Allah domin abinda Allah subhanahu wataala ya sa na sifa babba dama shine alladhina amanu wa kanu yattaqu sune waɗanda suka yi imani kuma suka kasance masu bin dokokin Allah. Takawa shine ka bi dokar Allah duk abinda yace ka yi duk abinda yace ka bari a ka bari to shine abin da yake nufi. Don haka har yanzu ban fita daga wannan maganar ba. Waɗannan abubuwa akwai waɗanda asalin nasu abinda ake cewa abun mamaki khawariqul ada suna faruwa ne ta hanyar hulɗa da aljini. Aljini ne zai ba su wani labarin da kowa bai sani ba. Don haka in an ji ya faɗa ba alama ce ta cewa shi wali bane, a'a alama ce ta cewa shi mai hulɗa ne da aljini. Kaman boka misali da fatan an gane. Shi ne sai yake cewa Allah ya zartaru bi misli hadhihi al-zawahir allati yakunu fiha iddi'a'u al-khawariq. Kada mu damu da waɗannan abubuwa da suke aukuwa wanda a cikinsu akwai da'awar yin abun mamaki. Kama da karna ya ce kamar yadda muka ambata annal khawariq tanqasimu ila thalathati aqsam. Yace ya gabata a baya cewa abubuwan mamaki da suka auku daga mutane sun kasu kashi uku. Wannan ya tuna mana wannan babin ne. Yace khawariq jarat ala yadai ko ala aidi al-anbiya. Ala aidi ya kamata khawariq jarat ala aidi al-anbiya wato abubuwan mamaki da suka gudana a hannun annabawa. Yace hadhihi tusamma ayatin wa barahina wa dalaila. Waɗannan ana kiran su ayoyi, haka Allah kira su a Qur'ani. Yawwa wa barahin da kuma dalail shi sabab ga littafai da suke magana akan mu'ujizozi. Wannan dai lafazi galibi masu ilmul kalam suna kiransa mu'ujiza, amma abin da yake cikin alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune ayatu ayatul anbiya ko barahin ko kuma dalail. To sune dai ake cewa mu'ujizozi. Annabawa abin da suke shine waɗannan duk abin da yake faruwa na abun mamaki kamar annabi Isa alaihi salatu wassalam ga mutum gurgu yana taba shi sai ya miƙe da kafafunsa. Je kabari yana taba kabari sai mutumin da ke ciki matacce sai ya miƙe ya dawo da rai. Wannan a zamanin annabi Isa duk an yi shi. Wannan haka manzonmu sallallahu alaihi wasallam a sallamar da dutse ke masa ko bishiya ta yi masa yana alwala ruwa ya riƙa bugowa ta tsakanin yatsunsa har kowa ya samu abin alwala ana cin abinci ɗan kaɗan amma wajen jama'a ɗaruruwa suka zo suka ci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan abubuwa a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa, sahabbai duk sun gansu. Waɗannan mai sunansu, sunansu ayatul anbiya, sunansu barahim, sunansu dala'il. Shi yasa zaka ji littafan da suke magana akan wannan ake kiransu littafan dala'ilun nubuwa. Kamar littafin dala'ilun nubuwa na Abu Nu'aymin al-Asfahani wanda ya rasu 630, haka nan littafin al-Baihaqi shi ma dala'ilun nubuwa. Waɗannan suna nan da yawa. Shi ne kuma malaman ilmul kalam suke kira mu'jizat. Don haka na annabawa sunansu kenan. To sannan sai yake cewa wa khawariq, akwai kuma wasu abubuwan mamaki. An ce khariq shi ne abin da ya keta al'ada, ya saba al'ada ba haka aka saba gani ba. Wa khawariq, akwai abubuwan da suka keta al'ada waɗanda kuma jarat ala yadi awliya'i ko aidi awliya'i ko awliya'in salihin wanda suke aukuwa a hannun wasu waliyai salihai. Mu'minina muttaqina, mu'minai ne masu tsoron Allah. Kamar istar da muka bayar dangane da Umar radiyallahu ta'ala anhu yana zaune yana gayawa mayaka ku yi gefen abin nan dutse, ku yi gefen dutse su sariya. Mun yi wannan kisa a baya ko? Da kuma dai makamantan irin waɗannan suna nan da dama. Yace hadhihi tusamma karamati, to wannan su ake cewa karamomi. Idan mutumin Allah ne, mutumin kirki ne, mai imani mai tsoron Allah, aka ga wani abun mamaki ta hannunsa to wannan shi ake cewa karama ma'ana Allah ne ya karrama shi ya girmama shi ya nuna matsayinsa cewa shi yana da matsayi a gurin Ubangiji mun gane wannan imma bi sababi hajatihi ila zalik wannan shi ma mun wuce a baya ko saboda yana bukata misali ya shiga wani kunci na damuwa Allah madauki ya cece shi ya tsare shi maimakon ya halaka sai ya fita ta wata irin hanya da ba a saba gani ba mun karanta a baya lokacin da ko a kissocin da muka karanta a baya wata rana ƴan sanda sun zo gidan Al-Hasan Al-Basri suna neman sa ko yawa ana nema a kama shi suka zo suka bincike suka bincika ko ina yana zaune a wurin amma Allah madauki ya hana su gaisu wannan ba hulɗa ce da aljanubu ba bokanci bane ba komai bane Allah ne bai wa Al-Hasan Al-Basri wannan kariya kuma jona yawa suka bincike abun su suka fita kuma basu ganshi ba to wannan shi ma menene karama ce to sannan sai yake cewa wasalisu nau'i na uku na waɗannan abubuwan mamaki shine sai khawariqu jarat ala aidil fasaqati al maradati shine abubuwan mamaki da suke aukuwa a hannun fasikai kangararru masu barin dokar Allah su ma sukan aikata wani abun mamaki yace wa rubbama kafarati kai tana iya yiwuwa ma ka samu kafirai ne kafiri ma yana yin abun mamaki suna yi ko ba sa yi ba a samun daga cikin waɗanda suke tallan addininsu kaga sun zo su ma suna wani saddabaru a tada marar lafiya ana taɓa shi sai shi ma ya warke suna sallan addininsu ana samun ko ba a samu to zaka ce wannan waliyi ne don haka ashe kenan ba dan ba wai dan mutum yayi abun mamaki sai a ce masa waliyi ba saboda wanda ba musulmi ba ma suna abubuwan mamaki kun gane wannan yawa ba'iduna an shari'ati kamata ya ce ba'idina tunda sifa ce na wa rubbama kafaratin tunda yana cewa ala aidi alfasaqati almaradati wa rubbama kafaratin ba'idina ko kuma wa rubbama kafaratun yake so yace ba'iduna an shari'ati la yusalluna wa la yatahharu za ka ga wadanda suke kafirai ne ma nesa suke da shari'a kuma ba sa sallah ba sa tsarki kamar da muka karanta a makon da ya gabata aw indahum bid'un ko kuma suna da bid'o'i yan bid'a ne tantagariya ba ruwansu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka in ka ga wani abun mamaki ya faru a gurin su ba sunansa karama ba Allah baya karrama mutumin da yake bid'a yawa duk mutumin da yake ba akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake babba wata ba za ka samu karama daga gurinsa ba sai ce indahum khurafatun wa asbahu zalika suna da dai abubuwan canfa-canfansu da kuma makamancin waɗannan abubuwa ya ce hadihi takunu min indi shayatin waɗannan duk suna aukuwa ne daga shaidanu aljanu su suke taimaka musu su yi musu irin waɗannan ya ce taba'an fi hududiha al-mukhtalifa wannan cikin gwargwadon iyakokinsu da suka bambanta ya'ani al-khaliqu ash-shaytani ko ka samu wannan abun mamaki ne da yake ta hanyar shaytan ghairul karama ba ta bangaren karama ba bi dhabitiha da abinda aka samu na dhabiti wato ka'idoji da ka'idojin su ghairul ayati wal burhan wadanda dai ba aya ba ba burhani ba aya da burhani sune annabawa wanda kuma na waliyai shi nasa ne karama wanda ba na waliyai ba na mutanen banza ka ko kafirai ne ko fasikai masu hulɗa da aljanu su wannan sunansu ne meye khawariq shaytaniya ku rike wadannan abubuwan guda uku yawa mu'jizu ayat wa barahin na suwaye annabawa karama ta suwa waliyai khawariq shaytaniya sune na wato ko kafirai ko fasikai ko masu bid'a don haka a dunkule maganar mutum a dubi zaman sa waliyi ko ba waliyi ba ka'idar ta zama ita ce an ga wani abun mamaki ta hannunsa ya auku to wannan kuskure ne mun gane wannan mun gamsu yawa kawai dan ya aikata wani abu na mamaki baya nuna cewa waliyin Allah ne domin irin wannan abubuwan mamakin sukan faru ta hannun ko da kafirai ne to mu koma saman littafin wannan duk sharhi ne da ta'liqi da malami ta'liqi ya rubuta mana dan fa'idar sa dai muka karanta a ƙarshen maganar da Ibn Taymiyyah yayi ita ce maganar waɗanda zaka ga cewa suna hulɗa da ƙazanta suna kwana a banɗaki mahaukata ne ƙazamai ne ana ganin wasu abubuwa ana tu ko ana ce musu waɗannan mutanen Allah ne ai waliyai ne ai wannan mahaukaci karfa ka wulakanta shi kila ma wali ne da makamanci irin waɗannan akan su muka kare ko to shine sai ke cewa qala ibn mas'ud nan shafi na 73 kenan yace qala ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yana cewa la yas'alu ahadukum an nafsihi illa alquran kada wani ya tambayi kansa sai dangane da alqur'ani ma'ana in yana so ya ga halinsa to ya duba alaƙarsa da alqur'ani duk mutumin da yake so ya ga akan hanya yake ko ba akan hanya yake ba ya duba matsayinsa tsakaninsa da alqur'ani ya yake da alqur'ani mun gane wannan yace fa in kana yuhibbu alqur'ana fa huwa yuhibbu allaha in kaga mutum yana son alqur'ani to yana son Allah ma'ana alamar mutum masoyin Allah to ka ganshi yana son alqur'ani wa in kana yubghidu alqur'ana in ko mutum yana kin qur'ani baya son alqur'ani fa huwa yubghidu Allah wa rasulahu to wannan makiyin Allah ne makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda da bakin sa yana fadar yafi kowa son annabi kuma jin abu yawa ka duba alaƙar mutum da alqur'ani ita take nuna maka cewa wannan mutum akan hanya yake wannan kuma bai bukatar karin bayani yawa duk mutumin da yake a shedanu yake hulɗa da su ka taba zuwa gidan boka kaga qur'ani ba ruwan su da shi ko addu'o'i ne ba daga qur'ani bane ko wasu abubuwa za a hada sai dai a hado maka ne wasu karerai da wasu abubuwan mamaki ba dai ka ji lafazin qur'ani ko ka ji lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an hada ka da shi an ce in zaka kwanta ka rika karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yana kaza ka karanta ayatul kursiyyu kai me boka ba zai hada ka da wannan wasu abubuwa zai baka da wasu hakaka ya ilun sa ya wanene sunan mala'iku ko sunan aljinu ya baka ya ce ka rika karanta kaza wuri kaza kuma ya baka umarnin da zai saba wa qur'ani yanzu wanda zai ce a rubuta suratu yasin ko a allo sai a wanke allan da aka rubuta yasin din akan a wannan allan bayan an wanke shi ruwan wannan da aka wanke din a ce a ba mai haila ta wanke farjinta misali ana yi wannan ko ba a yi yanzu wannan yana son qur'ani ko ya wulakanta alqur'ani to wannan alama ce da za ta nuna maka cewa ba abin da ya hada shi da alqur'ani to duk mutumin ku da ba ruwansa da alqur'ani to makiyin Allah ne makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya raba mu da ilimin wannan abubuwa wannan magana bai haqiya fidda ita fil adab haka ne kuma ibnu durais fi fada'il alqur'an shi wannan asar din na abdullahi ibn mas'ud sannan yace wa qala usman ibn affan usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu yana cewa لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل ايش والله اذا زكاتهم سن تsarkaka da tsarkakakku ne zakatanmu da basu koshi da maganar Allah ba ma'ana baka samun mutumin da yake zuciyarsa da tsarki ana karanta alqur'ani ishi kai da Allah rufe wannan ba masu yaji ya koshi da jin qur'ani ba a samu wannan in dai mutum mai tsarkakakkiyar zuciya ne to yana jin qur'ani dadi zai ji haka ne ko ba haka ba Qur'ani shine littafin da duk inda ka maimaita shi duk yadda ka maimaita kai ta maimaitawa ba za ka ji ka kosa da shi ba in dai kana son Qur'ani to za ka ji cewa baka gajiya da shi sai dai ka ce ina da wani aikin bari in bar in je in yi wancan aikin daga baya na dawo gun Qur'ani amma ka ji cewa ka tsani wannan maganar ta ishe ka ta gundire ka ta ishe ka baka sha'awarta ba dai Qur'ani ba in ka samu wannan ku a zuciyarka to kai makiyin Allah kun bai wannan nan can yawa Allah ma dauke shi sauki to sai yake cewa kuma har yanzu wa qala ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud yana cewa az-zikru yumbitu al-imana fil qalbi shi zikirin Allah yana tsirar da imani a zuciya kama yumbitu al-ma'u al-baqla kamar yadda ruwa yake tsirar da yabanya ko tsiro abinda ke fitowa daga ƙasa shine al-baqla a wata riwayar ta wannan asar din kama yumbitul ma'u az-zar'a abinda ke cikin wasu littafan kenan kuma shine da riwayoyin da na samu mafi yawa a yace wal gina'u jin kada kade da wake wake music da makamantan su yace su kuma yumbitun nifaqa yana tsirar da munafinci a zuciyar mutum kama yumbitul ma'u al-baqla kamar yadda ruwa dai yake tsirar da yabanya din can kuma jin yawa ashe idan kana son alheri a zuciyarka to ka so zikirin Allah karatun alqur'ani la ilaha illallah salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a istighfari ka rika yawaita waɗannan abubuwa tsakaninka da kanka da'iman wa abadan ya zama wannan shine aikin ka motsinka la ilaha illallah zaka tashi subhanallah in ka ji abun mamaki ba a rika dankwala ashariya ba yau zaka shiga bandaki ga addu'ar sa zaka shiga gida ga abin da zaka faɗa ka fito daga gida ga abin da zaka faɗa zaka shiga kasuwa ga abin da zaka faɗi waɗannan sune zikiri kana dawwama da waɗannan insha Allah kai hannun riga da shaytanu kuma sannan ba za ka samu munafinci a zuciyarka ba sai ka rika samun imani yana tsira kamar yadda ruwa in ya sauka daga sama yake tsirar da yabanya mun gane wannan wannan asar a roto shi a ta fuskoki da yawa ya zo kamar yadda muka ji wannan daga bakin Abdullahi dan Mas'ud shine sahihi a Al-Khallal ya roto shi a kitabu sunna hadisi na 1650 hakanan al-bayhaqi a cikin as-sunan al-kubra hadisi na 21,536 hakanan ibnu abi dunya a cikin litafin sazzamul malahi wannan ma riwayar tana cikin dalilan da yasa malamai suka yi mai da martani ga al-ghazali al-ghazali abu hamid al-ghazali wai yana cewa wannan hadisin ko wannan riwayar ta ibnu mas'ud wai ba daidai bace ya ce ba za a ce al-ghina ko music yana tsirar da munafinci ba yace domin shi sautin kaɗe-kaɗe ba shi kaɗai ne abin da ke tsirar da munafinci a zuciyar mutum ba haka yake cewa na taɓa ambata mana yana da wata magana marar kyau akan son kaɗe-kaɗe da music ya faɗa a cikin Ihya'u Ulumuddin maganar ba ta da kyau har yake cewa akwai inda mata kan fi Qur'ani daɗin ji Allah ya sauke kuskure ne babba wannan bai kamata a ce malamai irinsa da ake faɗa har ana ce musu hujjatul Islam a ce wannan magana ta fito da rugunsu ba hato da ya zo kan wannan riwayar sai yake cewa wannan ba zai yiwu maganar ta zama daidai ba har sai sa yake cewa riwayar kuskure ce abinda aka rubuta ko abinda wai ake nufi shine ghina shine ghinal mal wadata ta dukiya kun gane zancen me ibnu mas'ud yace cewa wal ghina'u yunbitu nifaqa to su sai suke so sufaye dama da yawa ba sa san wannan irin hadisin saboda yana sukan harkar kaɗe-kaɗe su kuma suna sha'awar kaɗe-kaɗe hatta a cikin ibadarsu haka ne ku ba haka ba sai suka yi tawilin hadisin daga al-ghina'u mai madda zuwa al-ghina maqsuri mun sai al-ghina maqsuri shine ka rubuta al-ghina da alifu kamar yadda muke gani a cikin littafin ai mai madda ne ko da ghainun da nunun da alif da kuma madda yau da hamza to wannan kaga me kenan shine kida waƙe-waƙe shine music in kuma ka rubuta haka ghainun da nunun da alifun maqsura wannan shine ake cewa alif maqsura shi kuma wannan yana nufin me wadata to sai suka ce su a fasara da suke zuwa suke bai wannan hadisin ko riwayar ta ibnu mas'ud suka ce ana zancen wadata ce ta dukiya wadatar dukiya tana tsirar da munafinci kusan su da ta hanyar tasawufi suna nuna musamman su bayan da ba na yanzu ba masu har neman da ina ma dukiyar take yawa na da za ka ga suna da damuwa da irin waɗannan gudun duniya da sauransu har su rika zammin suna sukan abin da yake na tara dukiya saboda gudun duniyarsu to shi ne malamai suke cewa wannan ba haka ba ne riwaya sahihiya shi ne mai madda ɗin nan al-ghina'u ana nufin kaɗe-kaɗe wanda kuma su suna yin waɗannan abubuwa cikin ibadarsu shi yasa ibnu abi dunya ya rawaito wannan riwayar a littafinsa mai suna zammul malahi kaga zammul malahi malahi ana nufin kaɗe-kaɗe da wargi kaga wannan shi ya fi munasaba da a ce ana maganar dukiya ne hakanan muhammad ibnu nasrin al-marwazi ya rawaito wannan hadisi shi ma a littafin sa ta'zimu qadri as-salah wannan ne littafi ne ina kwadaitar da daliban ilimi akan sa yana da muhimmanci mujalladi biyu ne kuma yana cikin littafai da zaka samu maganganun malamai akan ta'rifin imani din nan imani da islam da bambanci tsakanin su magana daga can baya baya sosai daga magabata wannan bawan Allah ya kawo Muhammad ibn Nasir al-Marwazi ya ruwaito amma kuma min kalami sha'abi ba daga maganar Abdullahi dan Mas'ud ba daga maganar Ash-Sha'abi Malam Albani ya ce wannan sanadin jayyid ne ma'ana sanadi ne mai kyau a cikin littafin sa Tahrimu Alati at-Tarb at-Tarab Malam Albani ya littafi karami haka haramcin music da kadakade sunan sa kenan to ya kawo wannan shi ma hadisin a ciki sannan Ibn Qayyim a littafin sa Idafatul Lahfan yace wannan magana ta inganta daga Abdullahi dan Mas'ud inda take da matsala shine in an daga ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana marfu'in ba ingantacce bane an ruwaito marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya faɗi wannan magana cewa zikiri yana wato tsirar da imani a zuciya kamar yadda ruwa ke tsirar da yabanya haka nan kuma wato kadakade na tsirar da munafinci kamar yadda ruwa ke tsirar da yabanya an dangana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma isnadin bai inganta ba amma daga Abdullahi dan Mas'ud magana ce ingantacce shi yasa Ibn Taymiyyah nan kun ga bai ce annabi ya ce ba sai sai waye shi Abdullahi dan Mas'ud ina fata kuna gane to muje sai sai wa in kana ar-rajulu idan mutum ya kasance khabiran masani ne kwararre gwani ne bi haqa'iqil iman al-batina da tabbatattun abubuwan da suke gaskiya ta imani ta zuciya can boyayyu fariqan yana mai bambancewa bainal ahwali ar-rahmaniyya daga halaye ko yanayi da yakan zo wa mutum daga ubangiji wal ahwali ash-shaytaniyya da kuma yanayi da yakan zo wa mutum daga shaytanu ko iblis sai ce fa yakunu qad qadhafa Allahu fi qalbihi min nurihi sai zama mutum Allah ya madaukaki ne yace me ke shi ya jefa masa wani haske a zuciyarsa har ya iya bambancewa tsakanin abubuwan da suke daidai da abubuwan da ba daidai ba ba karamin taimakon Allah bane Allah zai wa mutum ya iya bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya ku gode wa Allah subhanahu wataala za a gaya maka abu kace wannan daidai ne saboda hasken Qur'ani da hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kullu kake mu'amala da su wani Allah bai hore masa wannan ba duk abin da zai ji zai dauka kawai daidai ne daga an ce wani ne ya faɗa ai shehu wani ne ya faɗa shikenan ya sallama masa ba ruwan sa da bincike ba ruwan sa da bambance menene gaskiya menene ƙarya don haka bai wace ba karama ba Allah madaukaki ya sa mutum ya zama yana bambance abin da ke daidai da abin da ba daidai ba Allah ya kara tabbatar da mu yace kama qala ta'ala kamar da Allah madaukaki cewa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم يا قوة لسك الإيمان اتقوا الله كبدو كوكين الله وآمنوا برسوله كما كوي إيماني دمان زنسا إن كوني حكا يؤتكم كفلين من رحمته زي باكو ينكي بيو نرحم السا كفلين aina sibai lafazin kifl yana zuwa a wasu wuraren alqur'ani ko in ce ya zo a wani wurin alqur'ani yana nufin bangaren sharri nan kuma ya zo yana nufin bangaren alheri dan haka wasu malamai sukan ce in ka ji an ce kifl ana nufin wajen matsala wajen sharri nasibi shine wajen alheri to ba haka bane abin da ya kamata mu dauka shine Allah madaukaki yayi amfani da wannan kalma ta kifil wuri biyu wani wurin ana nufin alheri shine wannan ayar wani wurin kuma ana nufin sharri wacce ce wannan Allah subhanahu wataala yana cewa wa man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha a suratul nisa'i kenan kun ga an yi amfani da nasibi wajen alheri an yi amfani da kifl wajen me wajen sharri to sai wasu malamai suke fahimtar wannan cewa ko ina kaga kifl a Qur'ani to yana nufin a wajen sharri wannan kun ga ayatan nuna mana ba haka bane abin da yake daidai shine wani wurin ana amfani da wannan maganar kiful yana nufin kaza wani wurin yana nufin kaza kun gane abin da nake nufi saboda anan ana zancen kiful din wani bangare ne sharri ne ko alheri alheri ne tunda yace yu'tikum kiflayn min rahmatihi Allah zai baku rabo biyu na rahmar Allah shi yasa wasu malaman da suka zo fassarar wannan aya sai suke cewa ana nufin ahlul kitabi wannan ya ayyuhal ladina amanu wai wuri ɗaya ne da Allah ke nufin ahlul kitabi yahudu da nasara shi yasa yace aminu aminu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi ku ji tsoron Allah kuma ku yi imani da manzansa domin su ne ba su yi imani da manzan Allah ba don haka su yi imani da manzan Allah sai in sun yi haka suka fassara shi da cewa yu'tikum kiflayn min rahmatihi Allah zai baku lada biyu nasibinku ladan imani da manzanku da ladan imani da wannan manzan kun fahimce da wasu suka fassara ayat amma nan ba haka ba ne babu wani wuri a Qur'ani kuma da malamai suka ambata da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ahlul kitabi ya ayyuhal ladina amanu yawa don haka ma'anar ayat shi ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku bi dokokin Allah wa aminu wasbutu ala imanikum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ku dawwama ku tabbata akan imaninku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yana zuwa a Qur'ani da wannan ma'ana kamar da yazo a cikin suratul nisa ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu gashin a cikin suratul nisa iko malama suka ce me ake nufi ya ku wadanda suka yi imani ku tabbata akan imaninku da Allah ba a nufin ku tsirar da imanin da da babu shi kin da ma masu imani ake yi magana mun fahimci abu ko to wannan irin ta ce ba magana ake da ahlul kitabi ba Allah maduke kara mana fahimta shi yasa dama wasu malaman da suka zo fassara wannan aya sun kawo hadisin cewa salasatun yu'tuna ajrahum marratayn Allah madauki ayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya cewa wasu mutum uku Allah zai ba su ladan su sau biyu to daga ciki ya ambaci rajulun min ahlil kitabi mutum daga cikin ahlil kitabi amana bi nabiyihi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayi imani da annabin sa kuma yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yahudan da yayi imani da annabi Musa yayi imani da annabi Isa yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to musulmi ne mun gane wannan yawwa me yasa na faɗi hadda annabi Isa domin da ya kafirce wa annabi Isa ko ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to imaninsa bai ba kun gane rancen nan dole in bai hudi ne yadda ya yi imani da annabi Musa to wajibi ya yi imani da annabi Isa ya kuma yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi ajma'i wajibi ne amma haka idan kirista ne ya yi imani da annabi Isa dama kirista ya yi imani da annabi Musa su ba su kafirce wa annabi Musa ba kun gane wannan yau kafircin kirista a ina ya zo kafircewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau to idan kirista ya yi imani da annabi Musa ya yi imani da annabi Isa ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga ya zama me ya zama musulmi shi yasa suka ce wannan ita ake nufi da wannan aya din amma dai kamar yadda na ambata mana umuman ne zangane da muminai baki daya to mu koma littafi yace wa qala ta'ala har yanzu Allah madauki yana cewa wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina kamar haka ne muke wahayin wani ruhi daga lamarinmu ko daga umarninmu muke maka wahayin sa nan ruhi ana nufin alqur'ani yana daga cikin sunan alqur'ani Allah madauki ya kira shi ruhu a nan gurin sai ma kunta tadri mal kitabu walal imanu baka kasance kana sanin meye littafi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ake gayawa da baka da ilimin littafi walal imanu abinda ake cewa imani ma da baka san shi ba kaga ashe akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai san meye imani ba wannan wahayin da aka zo masa da shi na alqur'ani shi ya sanar da shi abinda ake cewa imani shi ya zo masa da littafi sai ce walakin ja'alnahu nuran amma mun sanya shi haske na hadibihi man nasha'u min ibadina wanda da shi muke shiryar da wanda muka so daga bayanmu wannan shine mawdu'i shahid a wannan ayin da ya kawo kun fahimci zancen dama yana magana ne akan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya maka fahimtar bambance ƙarya daga gaskiya ko to wannan kaga shine abin da Allah madauki yake nufi anan yace walakin ja'alnahu nuran amma mun sanya shi qur'anin nan ya zama haske nahdi bihi man nasha'u min ibadina da qur'anin nan muna shiryar da wanda muka so daga cikin bayinmu ya ɗan uwa mu nemi shiryar Allah madaukaki ta hanyar alqur'ani yau duk mutumin da bai shiri da alqur'ani ba to a bata yake ba yadda za a kai addini babu alqur'ani babu alqur'ani kuma babu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma alqur'ani sai an hada shi da maganar annabi da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka ce ka makalewa alqur'ani shi kadai baka san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani da fikira sabuwa da tazo mutane yanzu da ake cewa yan qur'aniyuna ko kodake ba sabuwa bace tajima masu da'awar a makalkalo iya qur'ani kawai ba ruwanka da hadisai wasu suna cewa fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minu sun dauka wa hadisin ana nufin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda jahilci to ba haka ake nufi ba yawa wajibi duk mutumin da zai addini sai ya hada alqur'ani tare da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba mutum ya musulunci babu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda zai sami yanzu sallolin nan da muke yi babu inda zaka same su a cikin alqur'ani da wannan yanayin da muke yin su sai dai mutum ya daina in yace iya qur'ani zai tsaya ba zai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai daina sallah zai daina azumi zai daina komai na addini domin ba dukkan abubuwa Allah madauki gaya mana su da irin wannan detail da tafsilin nan da muke aikata su ba babu duk qur'ani da inda zaka samu azhar raka'a bi raka'a hudu la'asr raka'a hudu magriba raka'a uku isha raka'a hudu asuba raka'a biyu akwai alqur'ani akwai ina ma haddata babu amma aqimu salata wa atu zakka ya za a yi iqamata salat ya za a yi bada zakka sai a zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai koya mana don haka dinda an umarce mu kama alqur'ani to ma'anarsa mu riko da alqur'ani tare da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sunna ita take fassara mana me ake nufi da waɗannan ayoyi kuma sannan ita take bayyana mana abinda aka dunkule shi a cikin alqur'ani to mu je wannan ga mu koma ƙasa kuma har yanzu ga wani sharhin nan shi ma dai mai fadi dinda yana da fa'ida da ma karanta da zai yi mu iya gama shi a darasin yanzu amma tsawonsa yayi yawa kafin mu koma wato cikin littafin yana cewa wa azharu dalalatin ala al maqsud min istidlalihi bil ayatayn abinda yafi nuna mana abinda shi ibnu taymiya yake so me yake so ya nuna mana a sama in kun fahimci zance na nada zu yana so ya nuna mana cewa alqur'ani in ka bi shi to za ka sami damar ka bambance ƙarya ka fidda ita ka zaye ta kai watsi da ita ka tsaya ka gane gaskiya daban ƙarya daban ai mun fahimci wannan ko to shine malam mai ta'liqin yake cewa kun san kuma waye mai wannan ta'liqi malami ne sosai sai yake cewa ayat da tafi nuna abinda ibnu taymiya yake so ya bayyana ma bai kawo ta ba fiye da wannan ayoyin guda biyu da ya kawo ayar da tafi nuna mana girma da muhimmancin bambance tsakanin ƙarya da gaskiya ita ce qauluhu jalla wa ala fi suratul anfal fadin Allah madauki a cikin suratul anfal inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana yace wannan ayata fi bambance tafi nuna mana maganar nan kuluku ina jin kun gane abin da ke nufi cewa ya ku wadanda suka yi imani in kun ji tsoron Allah kun bi dokokin sa yaj'al lakum furqanan to Allah zai sanya muku furqan me furqan abinda ke bambance tsakanin gaskiya daban ƙarya daban sai sai fa bi taqwallahi da tsoron Allah ne jalla wa ala yaj'al ko yuj'al ko yaj'al lillahi lil mar'i furqanan Allah zai sanya wa mutum furqanan wato abinda zai taimaka masa wajen bambance gaskiya da ƙarya yace wa hadhal furqanu qad yakunu fil umuri ilmiyyati wannan abinda zai taimake ka ka bambance gaskiya daga ƙarya ka bambance ƙarya ka kore ta daga gaskiya ka raba su zai iya zama a cikin al'amuran ilimi wa qad yakunu fil umuri al'amaliyya zai kuma iya zama cikin al'amuran da suke na aiki wa qad yakunu fil umuri al-qudariyya zai kuma iya zama ta bangaren abubuwa da suke da alaka da kudura kudura ba kaddara ba kudura iko iko akan yin abu yawa in ba kuma ta ba mun wannan a baya sai la'alla wasu daga cikin ku ba sa dan sa alamomi da za su tuna mun yi karanta a baya cewa karamomi sun kasu kashi uku banda wancan da muka ambata dazu ta bangaren suduruha ta ina suka fito waye yayi wannan abun mamaki ana ce musu khawarij ko in daga annabawa ne sunansu me ayat ibrahim dalail mu'jizuzi in kuma daga waliyai ne sunansu karamomi in daga kafirai ne ko fasikai ko yan bid'a sunansu khawarij shaytaniya wannan ta bangaren suduru hakin ta bangaren kuma nau'in su mun yi a baya cewa karamomi sun kasu kashi uku akwai karamat ilmiya akwai karamat amaliya akwai karamat qudariya shi ma wannan mun yi a baya karamomi ta bangaren ilimi mutum ya faɗi abin da wani ba zai iya faɗi ba ma'aikai ya faɗi ilimi da ya sani wanda sauran jama'a ba su sani ba ko kuma ta bangaren aiki mutum ya aikata wani abu da kowa bai yi ba ko kuma ta bangaren kudura mutum ya samu iko akan yin abin da wani ba su da iko akan sa kun gane wannan yawa to sune nan ya sake dawowa sai yake cewa ya'ni ar-raji'a ila al-qudra ma'ana fassara da yake kare baiwa ga al-qudariyya ma'ana mai koma zuwa ga kudura yace wa hadhihi hiya anha'ul karamat yace wannan sune nau'o'in karama فالكرامة قد تكون راجعة إلى العلم وانا ميمي تامان يكي دمني أباسي إني كامونا كما شوى كرامة تنا كوما زواغ علمي وقد تكون راجعة إلى الأمل تنا يكوما زواغ عيكي وقد تكون راجعة إلى القدرة تنا يكوما كوما زواغ إيكو أكا واني أبويتي ولهذا قوله سبحانه ودوحك فإن ألا مكيديك شوى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن كن جسوا لم ألا كن بدوكو كينسا زي سنيامكو أبند زي لرد بيمكو زكانك أليا دقسكيا يعني فرقان ما بين ko furqanun baina al-ashiya baina al-haqqi wal-batil abinda zai bambance maka tsakanin abubuwa tsakanin gaskiya ka bambance ta da ƙarya fil umuril ilmiyati a al-umuruwan da suke na ilimi in wani ya kawo ma wani ilimi zaka iya duba ko kai amfani da iliminka na al-qur'ani sanin ka ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fassara ayoyin al-qur'ani ka gane cewa wannan ilimin nasa akwai gaskiya a ciki akwai ƙarya a ciki saboda me saboda hasken al-qur'ani kana samu wannan ko baka samu ban sani ko kuna fahimtar zancen nan yawa wanda duk ya koshi da alqur'ani da bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba komai yake karba dan kawai wani mutum ya faɗa ba ba zai kalli girman mutumin ko wani abin mamaki da yazo da shi kawai dauki maganar sa ba a'a zai duba abin da ya dace yayi daidai da alqur'ani a karba ya saba ma alqur'ani a aje shi to duk mai wannan Allah ya bashi furqani a zuciyarsa to Allah ya kara mana furqani a sannan yace wa ma bainal huda wadh-dhalal sannan zai kuma taimaka masa wajen bayyana shiriya daga bata fil umuril amaliyati ta bangaren abubuwan da suke na aiki dan mutum ya zo ko yana yin wani aiki ko wani nau'i na zikiri zikirin da ba a same shi ta hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ko yazo a cikin zikirin yana hadawa ko da tsalle-tsalle da makamancin wannan da dukan irzi da makamancin wannan duka zaka gane cewa wannan ba zai zama sunna ba ba zai zama hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda ba shi da dalili a cikin alqur'ani ba shi da dalili a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma furqani ne ka gane cewa wannan aikin ba shi da asali kaga sai kana da samun dacewa daga Allah madaukaki ka gane abin da ke daidai da abin da ba daidai ba sai ce wa ma baina sani'i shayatin wa sani'il awliya da kuma bambancewa tsakanin aikin shedanu da kuma aikin waliyai wa karamatil awliya'i was-salihin da kuma karamomin waliyai salihai wa makhari'il kahanati da kuma abubuwan mamaki da suke faruwa na keta al'ada ta bangaren bukaye was-shayatin da aljinu fa hadha yakunu bit-taqwa wannan bambancewar yana samuwa ne da takawa Allah ya sa ku fahimci nan sani ma'ana duk mutumin da Allah ya bashi tsoron Allah to zai iya gane wannan abu ba za a yi maka rufa ido ba in kana da tsoron Allah ka ji tsoron Allah to duk wata dabara da siddabaru da wani zai zo maka zaka gane in ilimi ne ka ce a wannan ƙarya ce mu ba mu gane wannan ilimin baya Qur'ani ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aiki ne yake aikata kace sam wannan ya saba sunnar annabi in kuma wani abu ne da ya aikata nan nuna iko akan yin wani abu idan ba ta hanyar annabawa bane, ba ta hanyar waliyi, ba waliyi ne salihi ba mai bin dokokin Allah, shi ba ka gane wannan khawarij ne shaytaniya ko sihiri ne ko makamancin wannan. To samun wannan damar ka bambance abin da yake gaskiya daga abin da yake ƙarya din, sai kana da tsoron Allah, Allah sai ya sa maka shi. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana, in kun ji tsoron Allah to Allah zai sanya muku wannan furqani a zuciyarku, ku bambance abin da yake gaskiya daga ƙarya. Shi ne sai yake cewa fa hadha yakunu bittaqwa, fa idza taqallaha al'abdu, idan bawa ya ji tsoron Allah, wa kana fi taqwahu muhsinan, kuma ya zama mai kyautatawa ne a taqwan nan tasa, fa innahu yu'ta hadha al-furqan, to Allah zai bashi wannan bambancewa, wa yubsiru al-haqqa wa yubsiru al-batila, zai ga gaskiya zai ga ƙarya, ya gane kowanne babu abin da zai layance masa. Amma idan mutum bashi da tsoron Allah, mutum baya bin dokokin Allah shi a kashin kansa, to kowa zai iya rudarsa ya dora shi akan hanyar da ba daidai ba. Me yasa mutane ba, wasu mutanen ko in ce duk ɗan bid'a ba sa sha'awar ana ilmantar da mutane addini, ko ba sa sha'awa saboda sun fi so a bar musu jahilai su ta jan su yadda suke so, su samu abin hannunsu da dukiyoyinsu su kammale su da surutu su ɗauke musu dukiya. Amma ana bayyana maka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana jin tatsuniya za ka ce kai da Allah rabu da su, to wannan shi ne ba sa so. Don da ka ce ka rabu da su, ai shikenan ka tafi sun rasa kwabanka. Yawwa, wannan alama ce da take nuna maka cewa hakika ba yadda za a yi mai bin bid'o'i ya so sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya so a ilmantar da mutane. Haka ka dage ka yi karatu, kada ka bari wani ya maka wasa da hankali, ka zama wato mai tunani naka na ƙashin kanka, ba kuma wai ana nufin kare ne mutane ba, a'a, amma ka yi karatu, ka fahimci Qur'ani, ka fahimci tafsiransa, ka fahimci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sharhohinsu, ka fahimci maganganun malamai, to anan gaskiya take. Duk abin da yake ba anan ba tatsuniya, to ka kyalewa mai shi kayansa. Allah madauke tabbatar da mu akan hanyar daidai. Yace fa innahu yu'ta hadha al-furqan wa yusiru al-haqq wa yusiru al-batil, wa kama qala subhanahu wa ta'ala, kamar da Allah madauke yake cewa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi. To anan sai kawo mana ayan nan da Ibn Taymiyyah ku bai kawo, bayan an faɗi waccan ita tafi nuna abin da Ibn Taymiyyah yake so ya faɗa, to kuma wannan din ita ma za ta zo ta yi nata aikin cewa ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyu ya ku wadanda suka imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku bi dokokinsa, wa aminu bi rasulihi, kuma ku yi imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam. In kun yi haka, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, zai baku rabo biyu na rahmar Allah, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, kuma zai sanya muku haske za ku riƙa tafiya da shi. Wannan hasken shi ne mai shine furqani a wannan ayar, kuma ji abin a waccan ayar furqanin shi ake nufi. Nan kuma an yi amfani da nuran domin aka ce an sa maka haske. Duk mutumin da jama'a suna tafiya cikin duhu, shi kuma sai Allah madauki ya sanya masa haske a gabansa, aga ai ya san inda zai taka. Idan ya hango ƙaya zai kau da kafarsa, in ya hango rami zai kau da kafarsa. To da ƙayan nan da ramin nan su ne al-batil, ko tsandauri da zaka taka shi ne al-haq, saboda mai gafutula kana da ita. Don haka ashe kenan, in ka bi dokokin Allah to Allah madauki zai sanya maka haske ka riƙa gane inda zaka bi. Shine kuma wannan dai abin da ake nufi, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan fatufarriquna bihi, ay bi hadhal furqan bainal haqqi wal batil. Da fatan mun gane. Yawwa, to sai yake cewa wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum, yace wa hadha an-nuru huwa al-firasa, wannan hasken shi ake ce ma firasa. To za mu tsaya anan, darasinmu na gaba za mu tashi akan me ake nufi da firasa insha Allah. Wani bayani ne, wani fage ne na ilimi, shi ma daban, malamai sun yi rubuce-rubuce a kansa da yawa. Firasa shi ne kamar abin da aka ce a zarangwana da hangen nesa da iya gano abu ta hanyar basira, ba ta hanyar gaibi ba, ba ilimin gaibi ka sani ba. Misali kamar a dubi idan mutum a ce kai wannan idan zai wayo, ai akwai wannan kaga ba wani ne ya gaya maka ba, ba wahayi bane, da kaga yaro kai wannan yaro da wayo yake, ji idan sa, da ganin idan nasa, ko ka ce tsoho ne ko makamancin wannan. Ko a duba kamar ilimin kiyafa, za mu zo mu magana a kansa. Ilimin kiyafa shine a duba kafar mutum a ce wannan asalin sa dan kabila kaza ne, ce wannan daga gidan kaza ya fito, kakanninsa daga wuri kaza suke, wannan shi ma wani ilimi ne kun ga wannan duk ba wahayi bane ba kuma ilimin gaibi bane amma ilimi ne ta hanyar basirar sanin dan adam to zamu zo mu magana akan waɗannan abubuwan su firasa su kiyafa din da makamantan su a darasin mu na gaba insha Allah ma'ana daga cikin abubuwan da Allah zai sa maka ka rika gane gaskiya da ƙarya ka bambance wannan da wannan ba za a yaudare ka ba su firasa nan duk suna ciki Allah zai hore maka fahimtar abubuwa ba za a yaudare ka ba Allah mu ke sauke mu ya kara tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai Allah ya nuna mana gaskiya a matsayin ta na gaskiya mu gane ta mu bi Allah ya nuna mana ƙarya a matsayin ta na ƙarya mu gane ta mu ki Allah tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu